الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ga watan Jumadal Akhira hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta yi daidai da 10 ga watan 1 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhus Sunna littafi ne wallafar babban malami Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 111 ko a cikin darussan da suka gabata a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa karatu ne a gaba ta 132 inda malaike ta dukkanin wata da'awa ko dukkan wani ilimi da wani cikin bayi yayi da awarsa da sunan ilimin baɗini to wannan ilimi ne da ba za a same shi ba a cikin alkur'ani ba za a same shi ba a cikin sunna na daras to hijira to da 24 ko nace da 25 nace to da 23 miladiya ta 2024 ko jazakumullahu khairan da aka dukkan wani ilimi da wani yayi da awarsa da sunan ilimin batini da babu shi a cikin alkur'ani da sunna bid'a ne kuma bata ne kuma bai kamaci wani cikin musulmi ba ma yayi aiki da wannan ilimin da baya cikin alkur'ani baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana ma ya dinga kiran jama'a zuwa ga wannan ilimi sannan mun tattauna game da gaba ta 133 inda malaike ta ayyu mamra'atin wahabat nafsaha li rajulin din matar da ta kyautar da kanta ga wani mutum to ba za ta halatta ba a gare shi sai an bi sharuɗa na ainihin wato auratayya ma'ana sai an samu rukunai sun cika an samu siga an samu sadaki an samu waliyai an samu shaidu ga kuma matar ga mijin da haka kyautar da kanta ga wani ya zamto wannan shine ba sai an yi aure ba baya halatta ga wani wannan kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne mace za ta kyautar da kanta gare shi kuma wannan kyautarwa Allah madaukakin sarki ya aminta da ita ya yarda da ita manzon Allah inda ya karba sallallahu alaihi wasallam amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda mace za ta kyautar masa da kanta ba tare da an cika waɗannan rukunai na aure ba kuma ta halatta a gare shi balin an samu irin wannan ma kuma tace ta kyautar da kanta kuma ya karba kuma har aka samu sun zauna a matsayin aure har ya kusance ta to ko shakka babu za a yi musu ukuba shi da ita aure baya tabbata sai da wali da shaidu guda biyu na adalci da kuma sadaki kamar yanda muka tattauna a karkashin wannan gaba sannan mun shiga gaba ta 134 inda malam yake sake jaddada mana abinda ya karantar da mu shi a baya cewa idan kaga mutum yana sukar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar kai wata ka sani cewa wannan mutum ma'abocin san zuciya ne, kuma wannan magana da yake yi ta sukar wani cikin sahabbai maganar banza ce da ta fito daga bakin mutanen banza irinsa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan an ambaci sahabbaina ku kame bakinku, ba hurumunku ba ne. In ma sun aikata wani laifi ba kai suka yi ba, Ubangiji suka yi wa laifin in ma sun yi, kuma ya ce hayabe menene naka a ciki, da haka da an ambace su ba ruwanka, ka kame bakinka. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gaya mun, ya gaya maka cewa ba abin da ya shafe ka game da sahabbansa in ba alheri ba. Ina bata an gane, sai zamto duk abin da zaka ambata game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan abin lalle ya zamto alkhairi ne ba kishiyar haka ba. Wannan hadisi mun karanta shi a darasin da ya gabata. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san abinda zai iya faruwa ga daya daga cikin su ainihin wato na tintibe bayan rasuwarsa. Ya san cewa za a iya samun wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi tintibe, amma duk da haka Annabi bai faɗi komai ba game da sahabban nan sai alheri. Babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan sahabban nan sai alkhairi. An fahimta ko? Tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma'asumantar da su ba, bai ce ma'asumai bane, su ma babu wanda ya da'awar isma a cikin su, da haka suna iya samun dan tintibe, suna iya samun dan kuskure. Wannan kuma bai taba sahabbantaka su ba, bai taba kirkin su ba, bai taba alherin su ba, bai taba kyawawan ayyukan da suka yi wa wannan addini namu na musulunci da kauna da kuma tallafawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi ba. Shi yasa a wani hadisin yake cewa, zaru ashabi, ku kyale mun sahabban nan nawa, la taqulu fihim illa khair, kar ku ce kala game da wani cikin sahabbai sai alheri. Kar ka faɗi wani abu, kar ka zo ma kana tattauna wani abu daga cikin kurakuransu ko tuntubansu. Ba abin da ya shafe ka da tattauna yaƙe-yaƙe da rashin jituwa da sa'insa da aka samu a tsakankaninsu. Abin da baka sani ba iliminsa ya ɓoye maka, to wannan kuma wani abu ne da baya halatta ka kutsa kanka ciki. Kar kuma ka saurari wani mai magana akan irin wannan, domin in har kana sauraron wani mai irin waɗannan gurɓatattun aƙidu, to zuciyarka za ta kamu da bayro, za ta kamu da rashin lafiya. Allah ya kiyaye. To mun karanta sharhin da Sheikh Fawzanul Fawzan ya yi game da wannan gaba, to za mu tashi qauluhu fa'alam annahu sahibu hawan wa sahibu qauli su'in, ko yace in ka ji wani yana faɗar maganar banza game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ka sani ma'abocin san zuciya ne, dan bid'a ne, sannan sahibu qauli su'in, ma'abocin maganganun banza ne. Ai ma'anar wannan magana ta Imam al-Barbahari, man yasubbu sahabata, duk wanda yake zagin sahabbai, sahibu hawan, wannan ma'abocin zunzurutun san rai ne, yattabi'u hawahu, ba wani dalili yake bi ba face san zuciyarsa, yana bin san zuciyarsa ne kawai. Karka dauka yana da wata hujja daga Alkur'ani, karka dauka yana da wani goyen baya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na zagi ko aibatawa ko batanci ga ɗaya daga cikin sahabban nan, ba shi da wata madogara in ban da san zuciyarsa. Mafhum? Wa qala ta'ala, Allah ta'ala ya ce, wa man adallu, akwai wani mafi bata ne? Ai babu mafi bata, mimman ittaba'a hawahu, sama da wanda ya bi san zuciyarsa, bi gairi hudan, ya bar shiriya min Allah, daga Allah, wanda ga shiriya daga Allah amma ya batta ya biye wa san zuciyarsa. Allah ya ce babu mafi bata sama da wannan. Ga dalilai daga cikin Alkur'ani, ga dalilai daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma mutum ya jingine su, ya tisa san zuciya a gabansa, shi yake bi, shi yake masa hukunci. Allah ta'ala ce babu mafi bata sama da wannan. Suratul Qasas aya ta 50. Wa sahibu bid'atin, kuma wannan mutum ma'abocin bid'a ne, wa sahibu nifaqin, kuma ma'abocin munafurci ne, babu wanda zai dinga sukar sahabbai sai munafiki. Fa kullu sharri bihi, duk wani sharrin duniyan nan ya tattaru a cikin mai zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai bata su. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza zukira ashabi fa amsiku, da zarar an ambaci sahabbai na ku kama bakinku. Alwajibu, abin da yake wajibi a kaina,
dan uwa abin da yake wajibi akan kan an ambaci sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam as-sukutu kawai yin shiru an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gabarin taba mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa adamul kalam fihim da rashin azarbabi da tsoma baki akan su illa bil khair sai fa alheri mutun zai fada wa thana'u alaihim sai fa in yabo mutun zai yi akan su wa adamid dukhul fi shu'unihim da rashin yin karambani da kutsawa cikin al'amuran su to in wannan mutun zai yi babu laifi amma dai in mutun zai saki farshe ko ya saki baki ko ya saki layi game da wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ka sani cewa ma'abocin bata ne ma'abocin son zuciya ne qauluhu imam al-barbahari yace faqad alima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ma yakunu minhum abinda zai iya faruwa daga sahabbansa min az-zalali na tuntube ba'da mautihi bayan mutuwarsa falam yaqul fihim amma didda ya san a iya samun wani ya dan yi zamiya wani ya dan tuntube a cikin su amma didda haka annabi bai ce wani abu ba akan su illa khairan sai alheri al-ismatu kariya daga sabo bin nisbati lis-sahabati game da dangane da sahabbai li ijma'ihim asan da suka yi ijma'i akan wani abu to akwai isma a cikin wannan sahabban annabi abinda ake nufi a nan ba zai yiwu ba sahabban annabi gabaki ɗayan su su hada akan kuskure ba zai yiwu ba amma ana iya samun ɗaiɗaikun su wani ya tafi akan kuskure wani ya fahimci kuskure wani ya aikata kuskure amma gaba ɗayan su a ce sun hadu sun doshi wata mas'ala ko sun yanke hukunci akan wani ba ce wannan abun kuskure ne da dai wannan baya faruwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in suka hadu gaba ɗayan su masumai ne a taron su gaba ɗayan su masumai ne amma a ɗaiɗaikun su ba masumai bane da haka in aka ce masumai ma'ana ana nufin as-sahabbai in suna tattare da su juna suka dunkule akan wata fahimta to wannan fahimtar har a wajen Allah karɓaɓɓiya ce ba zai taɓa yiwuwa sahabban annabi su haɗu gaba ɗayan su akan kuskure ba ba zai taɓa yiwuwa su haɗu gaba ɗayan su akan ba daidai ba an gane ko li ijma'ihim fa idza ajma'u dan haka in suka haɗu fa ijma'uhum ma'sumun to wannan ijma'in da suka yi tsararre ne daga kuskure ba zai yiwu ba sahabbai su ijma'i kuma ijma'in su ya tafi akan kuskure wa ijma'uhum kuma ijma'in sahabbai a sanda babu hadisi ba aya alqur'ani ba hadisi sai sahabbai suka yi ijma'i akan halal ko akan haram to ijma'in su hujjatun qati'atun hujja ce kai tsaye yankakkiyar hujja in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu aya babu hadisi amma su sai suka fahimci kaza game da wannan addini suka yi ijma'i akan wannan to wannan abin ya zama hujja akan al'ummar musulmi gaba daya wa amma idza ikhtalafu amma a sanda sahabbai suka yi sabani kansu bai hadu ba akan wata mas'ala wannan yana ganin ayi wannan yana ganin kar ayi wannan yana ganin halal ne wannan yana ganin haram ne wannan yana ganin wajibi ne wannan yana ganin ba wajibi bane to sanda aka samu sahabbai sun samu sabanin fahimta akan wata mas'ala fa hadha to irin wannan mas'alar yunzaru to ita ce ake nazartarta a kalle ta ila man ma'ahu dalilu sai a ga wake da hujja minhum a cikin su sai a bi shi sai a bi maganarsa ka gairihim kamar wasunsu da haka inda ba ka da zabi a inda suka yi ijma'i amma inda suke yi sabani to za ka kalli wa ya fi karfin hujja a cikin su sai ka bi maganarsa kamar yanda kaga wasu ma ba sahabbai ba su ma haka mas'ala take ko malaman musulunci in suka yi sabani akan mas'ala to sai a kalli dalilin kowane malami wanda maganarsa tafi hujja tafi kusa da alqur'ani tafi kusa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu maganarsa sai a ajiye ta ragowar wannan a sanda aka samu sabani ko na sahabbai ko wasu ba sahabbai ba to in an samu sabani to sai a duba wane ne maganarsa tafi zama mai karfi tafi hujja sai a bi walaysu ma'sumin min al-khata' dan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'sumai bane daga kuskure ba wa'anda aka sanya musu rigar kariya bane daga kuskure bin nisbati li afradihim dangane da ɗaiɗaikun su shi yasa zaka iya samun sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wata rana yayi kuskure, kana iya samun Abu Huraira wata rana yayi kuskure, kana iya samun Abdullahi ibn Abbas wata rana a ce yayi kuskure, kana iya samun daidaikun sahabbai a ce wata rana wani yayi kuskure a cikin su. Wannan a daidaikun su ba masumai bane, ba masumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qad yahsulu minhum ba'dul khata, akan samu wasu daga kurakurai su faru daga sahabbai. Walakin Allah ghafara lahum, to ko sun yi kuskuren ana so a shaida maka Allah ya gafarta musu. Mu dauka an taba wani ya ce ayato an samu Abu Huraira yayi kuskure lokaci kaza, sai kace eh ya tabbata din yayi kuskuren a wani littafin, malamai sun tabbatar da cewa maganar haka take ta inganta, eh to ko da Abu Huraira yayi kuskure Allah ya yafe masa. Mun yadda cewa ka kawo hujja cewa Abu Huraira yayi kuskure, Abu Sa'id al-Khudri yayi kuskure, lalle ka kawo dalilin da ke nuna cewa Sayyidina Muawiya yayi kuskure. To amma ai da ma mu a aqida mu bamu ce ba sa kuskure ba, bamu ce ma'asumai bane. Inda muka ce ma'asumai ne inda suka hadu gaba ɗaya kansu ya hada akan mas'ala, to wannan ma'asumai ne. Amma a inda suka saba a daidaikun su, to ana iya samun daidai, ana iya samun kuskure. Da hakan an ambaci wani cikin sahabbai aka ce yayi kuskure a matsayin sa na shishi kadai, to wannan ba wani abu ne mustahili ba, zai iya yiwa a matsayinsa na dan adam ya iya yin kuskure kamar yadda sauran mutane ka iya yin kuskure. Amma fa ka sani, ko da an samu wani cikin sahabbai ya yi kuskure, lakin Allah ghafara lahum, Allah ya gafarta musu. A wurare daban-daban Allah ta'ala ya hada su a dunkule, akwai wuraren da kuma a daidaikun su Allah ya ce ya gafarta musu. wa khassahum bisuhba, sannan Allah madaukakin sarki ya kebance su da zama sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kadai ya ishe su. Duk duniya babu wanda ya isa ya ce shi sahabban Annabi ne sai wayannan mutanen, su suka zauna da Annabi, suka ganshi, ya gansu, suka yi mu'amala, ya aura, suka aura, suka karbi musulunci daga hannunsa a karam farko, su ne musulmin farko a duniya. Bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani musulmi sai su. Duk wanda yake ganin ba su kyauta masa ba a yau, sai bayan shekara kusan 1000 da kafa addinin su, da karban musuluncin su, da yi wa addini hidima, da wahaltawa addini, sannan shi yazo. A madadin shi ma ya dage yayi nasa aikin, ya gina addini gwargwadon abin da zai iya na rayuwarsu, kash sai kuma ya zame, sai ya balbalce, sai ya zama shi addini a wajensa shine zagin wayancan na jiya da na shekaran jiya. Allah ka tsare mu daga tuntube. Da haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya ishe su, Allah ya kebance su da sahabbantaka, su ne sahabbai. Falahum fada'il, dan haka sahabban Annabi suna da falaloli. To ghatti, wanda wannan falalar kadai ta isa ta lillibe ma qad yasduru min ba'dihim, na abin da ya faru daga wasu daga cikin su, minal khata'i, na kuskure. Mu dauka ma wasu sun yi kuskure, nagartar su da kirkin su, da nauyin su a cikin au, da irin aikin alkhairi mai tarin yawa da suka yi, da falalar da suke da ita da daraja a wajen Allah, wannan ta isa ta lillibe ɗan tuba-tuban su da kurakuran su, wannan kadai ya isa. Wadhalika li umurin, abinda yasa malam yace haka, yace saboda al'amura ga su kamar haka. Awwalan, na farko, li annahu, domin duk sahabin da aka ce yayi kuskure, to in ka kalle shi zaka ga mujtahidun, kokari yayi ijtihadi akan wata mas'ala, dan yana kokarin ya dace da daidai. Lam yaqsidil khata, batun asali dama yayi nufin kuskure bane, kokari yayi wajen fahimtar daidai. To garin fahimtar daidai a matsayinsa na dan adam sai ya kuskure. Da haka duk inda zaka ji wani ya sahabi wani ya kuskure, ai ba wai da gangan yayi kuskuren ba. Lam yaqsid al-khata, ba da nufin kuskuren yayi ba, a'a yayi ijtihadi ne iya bakin kokari da iya ilimin da ya samu, da halin da ya tsinci kansa a daidai wannan lokacin, shi yasa ya aikata abin da ya aikata. Amma ba ya aikata bane da ganganci, a'a ya aikata ne bisa ijtihadi. Inna majtahada, yayi ijtihadi ne, walam yusibil haqqa, sai dai bai dace da daidai ba. kuma dama akwai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum yayi ijtihadi ya dace da daidai to yana da lada biyu idan yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada daya tunda niyyar tasa mai kyau ce ba yayi ijtihadi bane dan son zuciya dan kuskure a yayi ijtihadi ne bisa neman gaskiya to garin neman gaskiya kuma sai aka dan samu zamiya aka samu tuntube to zai samu lada daya domin Allah ya san niyyar sa mai kyau ce fa huwa ma'jurun da haka koda sahabi an ce yayi kuskure wajen ijtihadin sa to yana da lada daya domin ma'jurun yana da lada wa maghfurun lahu khata'uhu kuma an yafe masa kuskuren nasa wa thaniyan dalili na biyu anna lahum min al-fada'il sahabban nan suna da falaloli suna da falala ma yughatti wanda wannan falalar ta kai nauyi da girman da zata lillibe ma kadiya hasulu min ba'dihim na abin da zai iya faruwa ko ya faru daga wasu daga cikin su min al-akhata na kusakurai li anna allaha radiya anhum domin dai Allah ya yarda da su wannan kada ya ishe su Allah ya yi musu kudin gora gaba daya ya ce ya yarda da su ko da mutum ya yi maka laifi kace ka yarda da shi ai laifi ya tafi kenan ka yafe masa kenan to Allah ta'ala ya yarda da su wattala ala ahli badarin Allah ya kalli sahabbai yan badar su 310 wani abu fa qala Allah ya ce da su i'malu ma shi'tum duk abinda kuka ga dama ku je ku yi a wannan duniyar fa qad ghafartu lakum na riga na gafarta muku Allah ba mutum bane baya saba alkawari su 300 da wani abun nan wannan kada ya ishe su Allah ya ce koda za a samu wani kuskure daga gare ku kun aikata wani laifi to na riga na gafarta muku haka Allah ta'ala ya kalli sahabban nan yan badar ya ce Allah ya ce na gafarta muku ku aikata duk abin da kuka ga dama ka duba wani irin lasisi in kai ne a yau aka baka wannan lasisin yaya shehi ma ya baka lasisi kana ta alkafira Allah madaukakin sarki ya bada wannan lasisi amma ba wanda ya zama dan giya a cikin su babu wanda ya zama tantiri babu wanda ya zama lalatacce duk da Allah ya ba su lasisin cewa su aikata duk abin da suka ga dama ya riga ya musu gafara banda nagarta da kirki ba abin da suka kare to kaga ko da an dan samu dan wani dan tuntube daga wani cikin sahabbai to wannan maganar ta Allah madaukakin sarki ai ta shafa wannan kuskura qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara laqad bitahqiq haqiqa radiyallahu ba fa zai yadda ba fa Allah ya yadda 'anil mu'minina da mu'minan nan alladhin id yubay'unaka a daidai lokacin da suke maka chaffa suke maka mubay'a tahta ash-shajara a karkashin bishiya su ma waɗannan sahabban da suka yi wa annabi mubaya a ƙarƙashin bishiya su 1400 zuwa da 500 su ma Allah ta'ala ya ce dukkaninsu su 1500 ɗin nan Allah ya ce ya yarda da su ba mu san yaushe Allah ya janye yarda ba ba mu san a wani littafin Allah madaukakin sarki ce ya fasa ba ko kai ka san littafin Allah dai gashi a Al-Qur'ani karara ya ce ya yarda da su yaushe ya ce ya fasa yarda da su to shine kuma ba mu da ilimin bai zo mana ba suratul fatih aya ta 18 wa qal Allah ta'ala ce laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar wannan muna da wannan muna nan muna karanta a cikin Al-Qur'ani cikin suratul tauba aya ta 117 Allah ya ce laqad taballahu 'alan nabi koko kwanto babu Allah ya karbi tuban annabi wal muhajirin Allah ya karbi tuban sahabbai masu hijira wal ansar Allah ya karbi tuban al ansar lansarawa mutanen madina ai ana karbi tuban mutun din yayi laifi ko a dauka sun yi laifi Allah ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar an yi delete all ko baye ba an yi musu delete all na fata an gane hadhihi amma kuma wa'annan ayoyin amma ne ba kawai haka zabo cikin sahabbai kace ai wasu daga ciki ake nufi nan dai gashi laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar can ma an ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unak. To nan kaga duk ayoyin umu ala umumi ha ayatake wayancan sai kuma mutun yazo ya ce a ai ba dukan su ba to yanzu kuma wannan bayanin na ka za mu dauka ko maganar Allah shi Allah a umum alal umum ya fada ya ce ya karbu tuban annabi ya karbu tuban muhajirai ya karbu tuban al-ansar alal umum Allah ya ce ya yadda da mu'minan da suka zo suka yi wa annabi mubaya'a a karkashin bushiya Allah bai yi mana specification bai ware cewa da wane ban da su wane ba ballantana in zabi sabon da nake so in ce su ake magana wayanda bana so in ce sun fita daga ciki matsalar ba tawa bace in so ko in ki wannan ya shafa ya rage nawa ya rage naka ka so ko ka ki san Allah shi ake bukata yardar Allah ita ake bukata Allah ya kuma karba ya yadda da su ya kuma so su shikenan da haka kai a cikin kaunar su zaka samu taka daukakar daukaka da masu sun samu da haka ko ka so su ko ka ki su sun samu wannan daukakar sun riga sun samu yardar yanzu kai ne Allah ya buɗa ma wata kofa sai kuma shedan ya zo yake so ya maka wasa da hankali ya buɗa maka kofar shine kai ma kana son ka samu yardar Allah yadda da su suma zaka samu daraja ne da daukaka ta sanadiyar su su kam sun riga sun samu faqad taba Allahu alaihim Allah ya riga ya karbu tuban su wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina tawallaw minkum wani zai ce to ai akwai sahabban da suka gudu ranar yakin Uhud suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam ai su ma yanzu me zaka ce game da wayannan ana yaki suka gudu sai ya ce to dawo zo bawan Allah zo mu je cikin suratu Ali Imran ka ji me Allah yace game da su innal ladhina tawallaw minkum wadannan da suka gudu a cikin ku guduwa wajen yaki laifi ne ko to bari ka ji wayannan da suka gudu a cikin ku yawmal taqal jama'ani ranar haduwar rundunonin nan guda biyu rundunar musulmi da rundunar kafirai ana sa ran su dage su kai rundunar kafirai kasa sai rauni ya same su sai suka karaya sai suka arce suka gudu wayannan da suka gudu ranar haduwar rundunonin nan guda biyu inna mastazallahumu shaytan shaytan ne kawai yayi nufin ya so ya zamar da su shaytan ne kawai yayi so ya zamar da su bi ba'dhi ma kasabu ta dalilin abinda suka aikata na laifi annabi ya ce musu su tsaya akan dutsen Uhud kar su sako daga kai ko musulmi sun yi nasara ko musulmi ba su yi nasara ba umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa wayannan sahabban su 50 gwanayen harbi akan dutsen Uhud strategy ne na yaki annabi ya ce kar ku sako ko kun ga ana gunduwa da mu ku zauna kar ku sako da suka ga musulmi a karan farko sun yi nasara ana ta diban ganima to shi wani yake ganin shi ma kar a yi ba shi wannan ya gangaro da kan dutse suka manta da wancan suka saba wancan umarni na annabi da yace kar su sako laifi ne wannan ko ba laifi bane laifi ne annabi yace kar ku sako ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kar ku sako kuma suka sako sai aka bar ɗan kadan daga cikin su wanda Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba shine dama sai jawo rundunar kafirai ya biyo ta bayan dutsen ƴan tsirarin da suka rage akan dutsen da ya karkashe su sai ya zamto wannan dabarar ta yaki da annabi ya shirya wayannan sahabbai da suka gangaro sun karya ta da haka sahabbai can suna ta diban ganima ana ganin an kori kafirai kawai sai ake ta jin suka sara da harbi from nowhere kawai sahabbai suka ji ana ta karkashe mutane to kaga mutanen da kun tusa su sun gudu ha kuna ta diban ganima sai kuma kuke ta ganin sai gano kusa da kai ya mutu sai gano kusa da kai ya mutu sai ga an harbi wannan to ai kaga dole za a samu rikicewa to a irin wannan rudewar ana ta karkashe mutane an rasa daga ina abin ya faru shine sahabbai da yawa suka gudu kaga wani laifi ne daga cikin laifuffukan wannan shi yasa malamai suka ce wannan ayar kadai wannan abun na yakin Uhud yana nuna consequence din saba manzon Allah ba taba saba manzon Allah ba ka wanye lafiya ka duba sahabban nan kawai kar ku sako kai yanzu abubuwa da yawa ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban nan dutse ne kawai aka ce kar ku gangaro suka gangaro amma dubi abin da ya faru a gangarowa sakamakon wannan saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka kashe musulmi 70 a wannan yakin aka kashe baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam Hamza irin manyan sahabbai da Annabi yake ji da su irin matasa irin su Mus'ab bin Umair amma duk da wannan abu da aka samu na zamiya daga shedan yayi wa wasu cikin sahabbai sai Allah ya ce innal ladina tawallaw minkum lalle waɗannan da suka gudu a cikin ku yawmal taqal jama'an ranar haduwar rundunonin nan guda biyu innama abinda ya faru kawai istazallahum shaytan shaytan ne ya so ya zamar da su bi ba'dhi ma kasabu ta dalilin laifin da suka aikata sai Allah a karshe ce walaqad afallahu anhum walaqad babu kokonto haqiqa afallahu anhum wa suka yi wa laifi Allah yace yayi musu afuwa kai ne har yanzu suke rike a zuciyarka kai baka yi afuwa ba kenan saboda kai ne ubangijin da ka halice su saboda kai suka saba hum maghfurul lahum kaga wayannan sahabban maghfurul lahum an riga an gafarta musu fahum la mata'ana fihim abada dan haka babu wurin suka game da sahabban nan har abada yanzu wani kuma sai ya sake dawa to ai sun gudu ranar Uhudu ha a dauka sun gudu Allah ya ce wala qada afallahu anhum Allah ya musu afuwa an gane ko dan haka wayannan sahabban ba su da wata makusa inda zaka kushe su har abada qad alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalali ba'da mauti an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaib bai san gaibu ba illa ma adala'ahu Allahu alaihi sai abinda Allah ya tsinkayar da shi na gaibu sai abinda Allah ya sanar da shi na gaibu fa qaulul mu'allif dan haka imam al-barbahari da yace qad alima tabbas annabi ya sani yani abinda yake nufi bima 'allamahu Allah annabi ya sani daga abinda Allah ya sanar da shi min zalika na abinda zai wakana bayan ya bar duniya game da sahabbai wama adala'ahu da abinda Allah ya tsinkayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye abinda zai faru ga wasu daga cikin sahabbai bayan ya rasu wali hadha qala sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yanda al'amarin yake man ya'ish minkum ya sa min ku gyara wasalin ba min bane anan nawa da yasa min amma man ne man ya'ish minkum duk wanda yayi tsawon rai a cikin ku wanda ya rayu lokaci mai tsawo a cikin ku fa sayaraktilafan kathira zai ga sabani da hargitsi mai tarin yawa fa alaikum bi sunnati menene maganin sabani idan al'umma ta daddare ta zama gida-gida addini ya zama kamar jam'iyyar siyasa kowa ya zabu inda yake so ya bi abin da yake so al'umma kanta ya rabu an sassamu sabani tsakanin al'umman musulmi wannan yayi nan yana ganin shine akan daidai wayannan sun yi nan suna ganin su ne akan daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama duk wanda ya tsawar rai a cikin al'umma sa zai riski wannan zamanin zai riski lokacin da kan musulmi zai rabu gida-gida to menene maganin sabanin sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di ku rike sunnar khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa a bayana ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san za a iya samun za a samu mas'aloli za a samu kaza za a samu kaza amma yace ai riko da sunnar sa da sunnar khalifofin sa Abubakar Umar Uthman Ali bayan sa akhbarahu Allah domin Allah ya labarta wa manzon Allah annahu sayaqa'u ikhtilafun sabani zai faru ai gashi hadisin ya ce manya ishminkum fa sayaqtilafan kathira kaga ashe tun annabi yana raye ya san in ya bar duniya za a dan samu rashin jituwa za a samu yan matsaloli za a samu sabani tsakanin al'ummarsa har ma ya bada maganin sabanin to kaga ashe tun yana raye Allah ya sanar da shi cewa za a samu sabani fa ausahum shi yasa yayi musu wasiya bima yasnaun game da abin da ya kamata su aikata inda likhtilaf a sanda aka samu wannan sabani wa kanu kadhalika kuma haka sahabban suka kasance da sabanin ya samu sai kuma suka yi riko da sunnarsa da sunnar khalifofinsa kana sahaba sahabbai sun kasance izakhtalafu fi shay'in idan suka samu sabani akan wani abu raja'u ila alkitabi was sunna sai su garzaya su koma zuwa ga alqur'ani da sunna ai dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa alaikum bi sunnati to sai su garzaya da sun samu sabani sai su koma zuwa ga alqur'ani da sunna fa anhau ikhtilafahum sai su kawo karshen wannan sabanin nasu wa raja'u ila alhaq sai kaga sun koma zuwa gaskiya da shi dan ya dan kawo musu wani dan tarnaki sai su tuno alqur'ani yana nan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan sai su koma su ga me alqur'ani yace sai su koma su ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su samu waraka daga sabanin da suka samu sai su dawo kan gaskiya su cigaba da tafiya falam yaqul fihim amma didda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san za a samu sabani tsakanin sahabbansa bayan ya bar duniya amma tattare da haka annabi bai faɗi wani abu ba fihim akan su illa khairan sai alheri annabi sallallahu alaihi wasallam atna alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yaban wayannan sahabban ma'ama atla'ahu ala ma yahsulu fihim ba'da tare da ya san ko an sanar da shi abinda zai faru ga sahabban nan bayan ya bar duniya amma duk da haka bai kushe ba bai ce na san za a samu wasu ya faɗi wata kalma mai ciwo ko ya faɗi wata kalma ta kafirci ko ya faɗi wata kalma wadda take ta fasikanci ko ta zalunci duk bai faɗa ba akan waɗannan sahabban qawluhu zaru ashabi la taqulu fihim illa khaira zaru yani uturku ma'ana uturku ashabi min al-kalam fihim ku kyale sahabban nan nawa game da cece ku ce a kansu la taqulu fihim illa khairan in dai sahabban nan ne kar ku faɗi wani abu a kansu sai alheri wa asahu min dhalik abinda yafi inganci ma game da sahabban nan hadithu la tasubbu ashabi hadisin kar ku baci sahabbaina kar ku zage su kar ku faɗi wata mummunar kalma a kan sahabban nan nawa fa wallazi nafsi biyadi manzon Allah ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa law anfaqa ahadukum inda dayanku zai ciyar da mithla uhudin misalin girman dutsen uhudu zahaban na zinari ma balaga mudda ahadin ba zai kai mudu daya da sahabi ya ciyar ba wala nasifahu ko rabin sa ba dan uwa ka shafa kanka lafiya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum su kan sun tara aiki sun tafi da shi kai kuma sai kai ta surutu fala amalul qalil min ahadihim kaga wannan ya nuna aiki dan kadan daga daidaikun sahabbai khairun yafi alheri min al amalil azim sama da aiki mai tarin yawa mimman jaa ba'dahum daga duk wanda yazo bayan sahabbai lisabiqatihim bil islam abinda ya ba wa sahabbai wannan daraja saboda sun riga kowa shiga musulunci su suka riga kowa ka duba dan aiki dan kadan na sahabi ya fi tarin aikin da zaka karar da rayuwar kana yi a wannan duniya qawluhu wala tuhaddith bi shay'in min zalalihim wala harbihim kar ka zo kana tattauna wani abu na tintiban da sahabbai suka yi ko fadace-fadace ko yaƙe-yaƙen tsakaninsu ai la tatahaddath bima jara bainahum kar ka zo ka dinga tattauna abin da ya faru tsakaninsu illa ala wajhi al-i'tizari anhum sai dai idan uzuri za ka dinga nema musu babu laifi ka kawo misali abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya amma dukka ba su uzuri kace shi sayyidina Ali yana ganin kashe sayyidina Uthman laifi ne shi ma bai taba ganin ba laifi bane me yasa bai kamo wanda suka kashe sayyidina Uthman ba kamar yanda mun tattauna a baya yana ganin sai an sa committee bincike mutane ne wanda ba a san su ba daga wurare daban-daban kuma da suka yi wannan laifin sun tarwatse sun shiga cikin jama'a so abu ne da yana bukatar a natsu sannan a ci gaba da sa committee bincike ya tsatsamo su to wannan kuma zai iya daukar lokaci mai tsawo Sayyidina Muawiya shi kuma yana ganin a'a abun nan fa kashe mutum mai girma mai daraja irin Sayyidina Uthman ba tare da an gaggauta daukan wani mataki ba abun ba zai haifar da dami ido ba za fa a ci gaba da bin wannan sunnar mummuna ta kashe shugabanni da haka a gaggauta kar a tsaya ana jan kafa wannan shi ya kawo rashin jituwa tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya kowannen su yana da tunani mai kyau. Sayyidina Ali duk da yafi gaskiya kuma yafi zama akan daidai, saboda shi shugaba ne, kuma abinda shugaba zai iya hangowa kai a matsayinka na mabiyi ba za ka iya hango shi ba. Amma Sayyidina Muawiya ba yayi haka bane dan tada zaune tsaye, dan tashin tashina, dan kawo hargitsi cikin al'ummar musulmi. To in za ka kawo irin wannan matsalolin, kowa ka kawo uzuri, ka kawo masa mafita, to babu laifi. Amma kawai ka kawo ka dirawo wani kai makkace-kace cikin sahabbai, ko sa'an ka ne kai rashin mutunci kai masa irin wannan maganganun. Amma haji mutum yana tsiraita sunan sahabi ya faɗi maganganu, sai ka ɗauka kamar yadda wani ɗan uwa yake cewa wata rana ya shigo layinsa kawai sai ya ji ana ta cewa Muawiya ya zaga, ana ta dukkan wani yana ta sarrafa, wani yana cewa Muawiya ya zaga. To shi da ya zo sai ya ga kawai dan akwai wani Muawiya kafinta a layin, sai yake ce yanzu saboda kawai dan ya zagi Muawiya kafinta shi ne kawai za a da fafi Muawiya kafinta ba sahabin annabi sallallahu, ka gani? Saboda ba a kawo cewa wai za a kai wani lokaci da mutum zai buɗe baki ƙarara cikin al'ummar musulmi ya zagi Muawiya ba. Shi yasa shi ana cewa ai ya zagi Muawiya sai ya ɗauka Muawiya kafinta. Allah ya shirya da mu. Qawluhu wa la tasma'uhu min ahadin yuhaddithu bi. Kar ka saurari irin wannan labaran na sabanin sahabbai daga bakin wani da zaka je na bada labarinsa. Fa innahu la yaslamu laka qalbuk, domin kana saurara zuciyarka ba za ta kubuta ba daga munafurci da kuma ganin sahabban nan ba su kyauta ba. In sami'ita in kaji, musamman in baka da ilimi da rariyar tacewa. La tastami'u lil ladina yatakallamuna fi sahaba, kar ma ka saurari waɗanda suke cece kuce game da sahabbai fil majalisi, a majalisa gurin zama. Aw fi durusi, ko a cikin darussa, wani a cikin darasi musamman irin na syllabus na Islamic studies a wurare, saka ji wani ya shigo da irin wannan yana da mummunar aqida sai ya dirawo wani cikin sahabba, to zaka ga ko cikin darussuka karka saurara. Aw fi ayi majalin, ko kuma a kowane fage cikin fagage. Wala tahdhur hadhihi almajalis, kar ma ka dinga halartar irin wa'annan majalisan. Wala tastamirra fi sama'iha, kar ka ci gaba da sauraron irin waɗannan maganganu. Balikta'aha, yanke alaka da irin waɗannan wuraren. Wabta'id anha, nisanta kanka daga irin wuraren da zaka dinga jin ana taɓa mutuncin sahabbai. Li'alla yadkhula shay'un qalbak, dan kada wani abu ya shiga cikin zuciyarka. Fatahqida, kai ma ka zama ka kamu da cutar mugun kulli da ruko. Ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa tubghidhum, ba gaira ba dalili, kai ma ka dinga tsanar su kana kin su. Fatahalika, sai ka zo ka halaka. Allah ya kiyaye mu. Gaba ta 135. Wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu 'ala al-athar, idan ka ji mutun yana sukan hadisai da maganganun magabata. Aw yaruddu al-athar, ko yana yin raddi ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Aw yuridu ghayra al-athar, ko kuma yana niyyar wasu hujjojin ba hadisai ba. Fattahimhu 'ala al-islam, ka tuhumce shi game da wannan musulunci. Anya musuluncin nan na gaske yake, a ce mutum ya dinga ba shi da abin suka sai maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In an kawo hadisi ba zai yadda da shi ba. In zai kafa hujja da wani abu sai ma ya fi kafa hujja da maganar wani filosofa. Ya yadda da maganar filosofa wane, zai iya yana maganganunsa, ka dinga jin yana quoting da reference da maganganu irin na wato Greek philosophers. Duk zai iya maka hujja da wannan, amma hadisin annabi shine matsalarsa. Malai ce in kaga mutum yana irin wannan, fattahimhu 'ala al-islam, anya musulunci yake, ka tuhumci musuluncinsa. Wala tashukka, karkai wani kokonto, annahu sahibu hawan, wannan ma'abucin son zuciya ne, mubtadi'un, dan bid'a ne. Yace a ba ruwanmu da hadisai, ka sa ayat tambaya, ba ruwansu da hadisai sai me? A mu Qur'ani kawai ba fa bi ayi hadisin ba da yu'minuna, ba ruwanmu da Qur'ani da hadisi sai Qur'ani ya ishe mu. To wannan duk wanda ka je su irin wannan, malai yace karkai wani kokonto, annahu sahibu hawanu mubtadi. Gaba ta 136. Wa alam, ka sani, anna jawra sultan, zalincin shugaba, la yunqisu faridatan, wannan baya tauye wata farilla min fara'idillah, daga farillan Allah, Allah tiftaradaha ala lisani nabihi, wanda ya farlanta ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam, jawruhu ala nafsi. Zalincin shugaba wannan yana kansa. Wata tawwu'uka, biyayyar da zaka yi masa. Wa barruka ma'ahu, da nagartarka wajen mu'amalanta shugaba tamun insha Allah, wannan kuma tana nan ladanta cikakke yana wajen Allah insha Allah. Yani abin da yake nufi al jama'ata wal jumu'ata ma'ahu, ka dinga sallar jami'i da sallar juma'a tare da shugabanni, ko da shugaban nan azzalimi ne kar, domin a duniyar da aka keto za ka ga ada shine shugaba kuma shine liman, shi yake salatul khamsu salawat, kuma shine limamin juma'a, kuma shine shugaba. To in an samu kai irin wannan, gashi azzalimi ne kuma shine limamin khamsu salawat, shine limamin juma'a, ka bi shi. Wal jihadu ma'ahum, kuma za a fita jihadi, gashi azzalimin shugaba ne kuma shine dai shugaba a wannan jihadin, ka bi shi. Wa kullu shay'in min at-ta'at, da dukkan wani abu na nau'in da'a da biyayya, fasharikuhum fi, kai tarayya da shugabanni a cikin wannan, falaka niyyatuka, zaka samu ladan niyyarka. Shi kuma zalunci da satar dukiya da wawashe abubuwan da suke na maslahar al'umma, wannan shi kuma zaka yi murna in ka sauke nauyinka ran da kuka gurfana a gaban Allah da shi, inda mas'alar take shine ana tuhumarsa ana tuhumarka, ita kuma tuhumar lahiran nan babu sauki a cikinta. Inda babbar illa take, kai a matsayinka nabiyi mabiyi, ka je wa Allah a baka sauke nauyinka ba. Shi kuma dama kana zargin bai sauke nasa nauyin ba, duk ga ku a gurfana a matsayinku na masu laifi a gaban Allah. Akwai rashin basira a cikin haka, aƙalla sauke naka nauyin. Shi kuma ya ga zai iya ɗaukan alhakinka da nauyin zunubanka da zaluncin kai, je wa Allah da shi, shikenan ya yi maka guziri. Amma zalunci shugaba baya nuna a yi masa tawaye ko a yi masa bore, abinda malai ke so ya faɗa kenan. A sharhu, wannan sharhin hadha sabaqa bayanuhu, wannan gabar da muka karanta yanzu bayanin irin wannan gabar ya gabata. Wa sharhuhu, sharhin wannan gabar shi ma ya gabata a baya. Fala hajata li a'adati, babu bukata sai an sake maimaita shi. Da haka wannan bayanin mun karanta shi a baya, ina fata an gane. Ina ganin lokacin ya saura minti nawa yayi, to insha Allah an ce lokaci yayi sai mu to sai mu tsaya anan. Abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.